masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Sannun mu da sake saduwa a zauren zamantakewa. Shirin zamantakewa na tattaunawa ne kan matsalolin da suka shafi al'umma da kuma nemo hanyoyin warware su ba tare da la'akari da bambancin addini, kabila, jinsi ko siyasa ba domin samar da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji.
Shirin zamantakewa ne.
A yau shirin zamantakewa ya nausa zuwa jihar Difa a jamhuriyar Niger ne domin duba matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi da iya mata suka fada yi ga dangadan.
Zamantakewa da ke tsakanin al'umma dole ne mu lura.
Shaye-shayen miyagun kwayoyi ya kasance babbar matsala ba ma a nahiyar Afirka kadai ba, har ma a duniya baki daya. A cikin 'yan shekarun nan jihar Difa na jamhuriyar Niger ta fuskanci kwararowar al'umma, wanda waɗansu al'umman jihar suka ce ya ƙara ta'azzara matsalar shaye-shaye musamman a tsakanin 'ya'ya mata. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Difa na jamhuriyar ta Niger, Harun Sulai Rashidu, ya yi mana nazari kan matsalar, inda ya fara da tambayar Malam Hassan Yakuba ko me ya sanya ɗiya mata suka shiga harkar shaye-shaye.
Tun daga 2010 zawa yanzu akwai canjin yanayi. Shi kuma canjin yanayin nan abu ne wanda ya kawo yawan al'umma na wata ƙasa da suka shigo. Kuma cikin tahowar nan da yawan al'umma suka yi, akwai aƙidu wanda mazamana garin Difa ba su da ita. A Difa an sha maɗin mutane ciki, a Difa an sha ɓata ɗiyan mutane, a Difa an sha sata, an sha yin ƙwace, a Difa za a hidda maka wuƙa a ƙwace ma sakwas, a Difa za a hidda maka wuƙa a ƙwace ma salula. Allah dai ya ba mu ɗiya, ya ba mu sandar kiwo, ita ce ka sa ɗanka makaranta ta boko, ka sa ɗanka arabiya, ka koya mishi addini, duk wani abu na tarbiyya ka koya mishi. Mun saki ɗiyanmu ne yau kamar awaki. Akuya ta haye taɓa ce in je neman ta, amma ɗana yau ta banna zuwa neman shi. Wannan gaskiya ne. Zaka tara mata suna shan sigari, suna shan shisha. Da in ka ga mace tana shan taba, ta yawon duniyan ta ne ita mahalleka ta ake, ku ga wata mata nan tana shan taba. To yanzu ha, 'yan mata da yara ƙanana suna gohe ka tara yaro a shi huɗu a layi yana kuka uwa tana cin tana iskanci. Kuma sai ka tara gurbi na 'yan mata, babu ɗaya wanda zaka mata maganan Allah ko annabi ta tsaya ta saurare ka sai ta ce baba na igarin gaba, kai mata ka ta ishe ka.
A wasu lokacin masu shaye-shayen na bada hujjojinsu na shiga wannan harka, duk da shike sun san tasirinta bai kai ga barnarta ga lafiyarsu da zamantakewarsu ba. Aisha Abdullahi wata matashiya ce da ke harkar shan miyagun kwayoyi.
Duk mutum da kaga ya sa kansa cikin wanga hali na shaye-shaye, na farko akwai tsangwaman ƴan uwa jama'a musulmi goma gaskiya, na biyu akwai lalura da yake kanka wanda bisa ga gidanku abin har ya kai ga yahi karkin karfinka a za ka shiga a cikin wani hali. Tunda yau a rayuwa babu mutum da ya ganka a cikin wani hali ya jawo ka jiki ya soka har ya hidda ka a cikin wannan halin, babu, sai dai a kara tura ka a ciki. Tunda yau in naga wanga ida guduna, wancan yana guduna, wanga yana guduna, dole ne ina yin sha barasa ko sigari haka taba, gaskiya ina iya sha saboda in samu sauki ga rayuwata. Ni kaina na san in na sha na san banne cikin masu hayyaci, kuma in na sha ta sai in ji shi wanga abin da yake min raditi a cikin zuciyana, sai in ji ya zo min da sauki, saboda wani shayi ma in na sha shi sai in ji na manta da wasu abubuwa. Amma in na zo cikin hayyaci na, duk abin da na manta da su kara dawo da su nike, sai abin ya kara ci mini rai, sai in ci gaba da kawai sha.
Ko Aisha ta fahimci shan miyagun kwayoyin na iya taɓa lafiyarta?
Dukkanin mutum da ya ce maka yau yana yin shaye-shaye yana taɓa kwakwalwa kenan, lafiya zai zama dole ne zai taɓa lafiya. Tunda yanzu shaye-shayen ya sa wani abin da ƙarhi wanda ya kai ƙarhi na in yi ban isa in yi shi ba kuwa, gaskiya lumfashi na ma ne in nayi abin da yafi ƙarhi na zai zo ga ina damuna, saboda fitar da lumfashi na ban ni jin gadadi.
Malama Fatima Abubakar uwa ce da ke jin bacin rai saboda 'ya'yansu ke shiga shaye-shaye.
Abin nan dai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shaye-shaye ko ga namiji ina amfani shi balle diya mace, mace ke ce uwar al'umma, ke ce wanda ya kamata ki tashi ki tarbiyantar da yaranki zuwa gaba, kuma a same ki kina wannan abun. Su waɗannan wani zaka gani dama abin da yake kai shi je sashi, wani babu ne, wani kuma a gidan ne zaka ga uwaye ne za su tura su tiye su je su nemo abin da za a ci. Kenan dan saboda haka a san yaron ka fa in ka tura shi baka san hannu waye zai tiye faɗa ba. Baka sani ba a zamanin nan na yanzu da muke ciki.
Malamai musamman na addini suna da gagarumin rawa da za su taka wajen yin huduba da jan hankalin al'umma da hukumomi wajen daidaita tafarkin jama'a da kawo sauyi na ci gaba. Malam Abubakar Abdullahi yace matsalar shaye-shaye da tabuwaye al'umma harka ce da kowa ya kamata ya sanya hannu wajen kawo ƙarshen sa.
To wannan abu sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasantuwar yauni ne wanda ya hau kan uwaye na al'umma, ba hukuma ko mai ikonta kawai za a ce za zula mai danu ba. Tukushe ka babu wanga abu tun muna jin shi tsawon shekaru har da shi ya shigo cikin al'umma, ka ji an ce diya mace tana tare da samari, tana shan taba, tana shan kwaya, tana shan shisha, tana zinaci bar ta kwana gidansu. Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya gaya mana cikin littafin shi mai albarka, yace ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ku waɗanda kuka yi imani ku kiyaye kanku da kuma iyalanku daga fadawa wuta. To ashe bayyayewa ga ci mutum ya kawo abincin da za a ci, ya kama gida ko na shi ko na haya, ya sa iyalan shi ciki, a ce kuma diyarsa bai ba ta tarbiya ba. Sannan kada malami ya ɗauka ɗaya shi ba ta wannan abu, ya kalli cewa ai diyan wasu ne wanda ba malamai ba, diyan wasu ne wanda ba su da tarbiya, ta shafi diyan malami domin za su kwaɗe a ikwal, za su kwaɗe a kasuwa, za su kwatsa a wajen biki, za su kwatsa a ko'ina. Mace za ka ganta da wuka ta zarima mutum wuka ta ce ya bada salula, ta zarima mutum wuka ta ce ya bada kaza, ko ba ta yi wannan fashi da makamin ba cikin mutane. To in tana cikin harkar falikin nan dole za ta sa shi saurayin ya je ya wusata, dole za ta sa saurayin ya tare hanya, dole za ta sa saurayin a dinga fataucin kwayoyi cikin al'umma.
Idan ba tsaro a yankinmu tawar gaje ina zamu.
Hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu sun sanya matakai na yaki da shaye-shaye. Malam Jibrila Abubakar na ma'aikatar bada kariya wa mata da yara ƙanana ta jihar Difa a jamhuriyar ta Niger yace suna bin matakai na fahimtar matsalar da hanyoyin kawo ƙarshen sa.
Lalle wanga al'amarin shaye-shaye ƴan mata jihar Difa abu ne sabon abu wanda ya tada hankalin kowa. To mu a wajen mu ma'aikata mai kula da mata da yara tana da matakai da dama wanda yake kula da irin wanga ƴan mata masu shaye-shaye. Ma'aikatanmu suna zuwa anguwa ko ana zuwa cikin birane, wato in suka hadu da irin wanga ƴan mata suna zamnar da su, suna sauraron su menene damuwansu. To a wanga hirin tattauna da suke yi tsakani ma'aikatan namu yana ba su dama su gane wace hanya ce za a yi a wurwure wanga shashen. Kuma muka gano ƴan matan nan muna tura su a likita, musamman ma wanda ƙwararru ne akan abin da ya shafi ƙwaƙwalwa, kuma su da psycholog wanda za mu tura su wajen su ma su ringa yin aikin nasu, dan saboda shaye-shaye yana afka akan kukulon nasu da su samu hankalin su.
Malam Jibrila yace idan lamarin yayi kamari hukumomi na kama waɗanda ke yin shaye-shayen don hukunta su.
Akwai kuma kungiyoyi wanda suna kama mana wasu ONG da proje, kuma akwai kuma ƴan mata masu shaye-shaye da wanda suke afka wasu abubuwa aikin asha wanda suke taka har dokan kasa. Ƴan matan da suke taka irin wanga lalle jami'an tsaro in ana kama su, kuma ana tura su a justice da ayi sari'a yanda ya kamata da gulgudun iyakan lahin da suka yi ana kama su.
Daga ƙarshe, ta yaya za a kawo ƙarshen shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da ƴan mata ke yi? Aisha Abdullahi da ke shan ƙwayoyin ta ba da tata shawara.
Na farko jama'a 10 su soka su jawo su jikinsu, su kula da kai inda suke kula da nasu, su yi maka wazi inda suke yi da nasu. Kuma na biyu, gaskiya yau wayi gari a zamanto kai kana da jama'a bayan ka, baka da ko sisi, baka yi wa kanka magani ba, baka yi wa ɗan uwanka magani ba, to shi ma fa akwai matsala. Shi ma waɗannan bangaren Allah yana taimaka mutum, ana taimaka mishi, to zai iya fita a cikin wanga harka.
Su ma sauran masu ruwa da tsaki sun bayyana ra'ayoyinsu kan yadda matsalar shaye-shayen zai kawo.
Lalle tashi ya kamata mu yi saboda mu kare jikokinmu, mu kare diyanmu, mu kare al'ummarmu daga wannan mummunar tarbiyya da ƴa mata suka fada a wasu anguwanni cikin garin Difa. To wannan haƙƙi ne wanda ke bisa kan uwaye, domin su ne sun kai kusa da ita wannan diya. Haƙƙi ne ga kan yayunta maza, haƙƙi ne da kan makwabta, haƙƙi ne ga kan limamin anguwa, har zuwa ga mai gari, har zuwa ga sauran ma'aikata.
Mu ne uwaye a gaba, kenan mu ma kanmu karatun tanasu, a yi musu nasiha, malamai su tashi su kama mana su yi nasiha ga wannan yara. Kan bar ɗiyanmu su ta yi suna wahala, mu ce sai sun ta yi sun nema, shi ne yake kawo wannan shaye-shayen. Mace ita ce uwar al'umma, kenan bai kamata ba a ce zina kuma haramun ne. Zina ko kusantanta Allah ya ce ka a yi balle ma a ce a aikata ta. Su ma Allah ya shirye su, mu yi addu'a gaba ɗayanmu Allah ya shirye mu.
Na farko abin da za a yi kafin gwamnati sa hannu, mu uwaye mu ɗauki mataki cikin yanayin tahiya da ake, tun da kiɗi fa ya sake rawa dole ta sake, tun da gwamnatin nan tahiya take daidai da abin da talaka suke so. Gwamnatin take yi, to dole fa talaka mu tashi mu tsaya. Waɗannan mugayen ɗabi'un da suke yaɗuwa kan na ba su tardo su, mu sauri mu tare su.
Jama'a masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar, Harusu Lai Rashidu, da dukkan waɗanda ya tattauna da su, sai kuma waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirye shirin na zamantakewa ke cewa mu huta lafiya.
Allahu zai kare mu baki daya.